sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 14 ga watan Yuli na shekara ta 2023 da fatan ana shan hantsi lafiya to bayan an sha labaran duniya za a ji cewa hukumar alhazan Najeriya ta sha alwashin daukar matakan ladabtarwa akan jihohin da suka take ka'idojin hukumar na barin mata masu juna biyu yin aikin haji
ma'aikatan mahajjatan Najeriya ta sa ka'idoji akan cewa kowanne jaha idan za su zo mace sai ta bada fitsarinta an bincika an tabbatar akan cewa ba ta da ciki
to sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin shirin sannan kuma za a ji irin matakan da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu take shirin dauka don shawo kan matsalar yunwa da rashin abinci bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta nuna cewa yankin Arewa maso yammacin Najeriya na iya farawa cikin wannan matsala
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran An sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga makaminsa bayan da ya bayyana matsalolin da dakarunsa ke fuskanta wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi wanda aka dakatar Manjo General Ivan Popov, komandan runduna ta 58 a yankin Zaporizhia wanda ke da muhimmanci da Ukraine ke kokarin kwatowa ya fada a wani sakon sauti da aka turawa dakaransa a daren Laraba cewa an sauke shi daga makaminsa bayan wata ganawa da yayi da manyan hafsoshin sojan kasar wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amana ga sojojin Russia da ke Ukraine Popov ya ce shugabannin sojan ba su ji dadin maganganun da yayi ba game da kalubalen da dakaransa ke fuskanta musamman akan karancin na'urorin da ke gano makaman artillery na dakarun Ukraine lamarin da ya janyo hasarar rayukan sojojin Russia da dama ga dukkan alama manyan hafsoshin suna gani na a matsayin wata barazana kuma cikin gaggawa suka bada umarnin a kore ni matakin da ministan tsaro ya sanya wa hannu cikin kwana daya kacal a cewar Popov ya kara da cewa sojojin Ukraine ba su iya samun galaba akan dakarun mu ba amma babban komandan mu shine ya kunna mana wuta ta baya ya kawo koma baya ga sojojin mu a wannan mawuyacin lokacin Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia a jiya Alhamis tattaunawar da Amurka ta ce na zaman wani bangare na kokarin daidaita dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron kungiyar ASEAN ta kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asia da ake yi a birnin Jakarta burinsa shine a bude kofar kyautata hulɗa dan fayyace muradan Amurka akan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage hadarin rashin fahimta da yin kuskure a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller wannan shine abin da duniya ke fatan gani daga Amurka da China a cewar Miller a cikin wata sanarwa ana kuma sa ran ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov zai halarci tattaunawar taron kungiyar ta ASEAN to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake dawowa ta karanto mana sauran labaran yanzu ga rahoton mu na farko Aikin haji da ake gudanarwa a kowace shekara ba abu ne da ake da tabbacin yadda zai kasance ba duk da irin shirye-shirye da ake yi don ganin cewa komai ya tafi daidai sai dai kuma a wata hira da Hawwa Umar ta yi da Dr. Sa'idu Ahmad Dumbulwa ya shaida wa muryar Amurka cewa kowace shekara tana zuwa da irin nata kalubale kuma cikin matsalolin da suka fuskanta wannan shekarar akwai batun mata masu juna biyu wanda ya saba ka'idar hukumar ga dai tattaunawar shi da Hawwa Umar
kowane haji yakan zo da nasa matsaloli daya daga cikin matsaloli da muka samu a wannan shekara na game da kula da lafiyar mahajjata daya daga cikin su shine ainihin cinkoso wanda ita cinkoso ko kuma mutane da zamana sun yi yawa a wuri yakan haifar da wasu ababe kamar misali gona ce tana da taki to gona mai taki kin ga za ta yi fure ta yi yabanya haka cuta tana bukatun wuri da yake cinkoso da kuma kazanta dan ta ainihin samu wannan cutuka ta faru a arafa za ka ga akwai zafi da wahala amma kuma akwai cinkoso wannan cinkoso yana da alaka da yawan mutane da suka zo bana alhamdulillah kuma yana da alaka da akan cewa rashin ilimi da yawancin mahajjata wanda ba su iya karatu ba ko ba su iya rubutu ba ko ba su iya amfani da wannan wurin da ake bayi ba ko kuma amfani da famfo irin wannan abun ba ya kasance zaka ga sun je ba su iya yi ba sun dawo ko kuma tsofi ne ba za su iya yin wannan ababan ba a mila akari akan cewa kasance mun san akwai wurin mutane 1015 tsofaffi wanda suke shekara 60 da sama da haihuwa suka je to wannan ababe yana daya daga cikin ababan da yasa aka samu wasu matsaloli wanda yasa lokacin amuna a ganin haka muka ainihin tada tawaga tawaga suna bin 2020 suna waye da kan hajjata suna musu bayani akan ainihin yin tsafta da kare kansu saboda kiyaye ko aikewa fitowar annoba wanda zai iya yiwa annoban ta fito saboda wannan al'amura da ake ciki wanda muka bi muka kuma wayar da kan mutane bayan mun bar mu na mun dawo a Makka an ga wannan aiki mutane sukan gaji sukan dawo suke suna buƙatar magani maganin ciwon jiki ko kafa ko ciwon kai ko hawan jini a yasa muka ƙara bude wasu clinic a cikin Makka saboda mutane dinga lura da su mu tabbatar akan cewa ma'aikatan suna zuwa suna yin aiki korafin da marasa lafiya suke yi ana bin sa akwai magani idan ba magani ai bukaci a kawo maganin da suke bukata dan a taimaka musu bisa tsari na ainihin mahajjaci da zai zo kasar Saudiya ta bada umarni akan cewa bata yadda mace mai ciki ba ta zo kuma kasancewa ma'aikatan mahajjatan Najeriya ta sa ka'idoji akan cewa kowanne jaha idan za su zo mace sai ta bada fitsari an bincika an tabbatar akan cewa ba ta da ciki kafin mu farga sai muka ga akan cewa wasu sun biyo ta bayan gida sun zo da ciki suka zo suka haihu wata haihuwar ma sai da akai mata CS amma daga baya Allah ya karbu da su kasancewa wannan shugaban shi ma'aikatan mahajjata na Najeriya da kuma committee din mu na kula da lafiyar ma'aikatan lafiya za mu fito da manufa da za a bi dan ainihin tabbatar duk macen da ta zo ko kuma jahar da ta bar mace ta zo da shi za a sa wani ainihin hukunci akan duk wanda ya saba wannan abin yayi to lalle za a ci taron sa ko kuma za a ci taron ta ita marasa ita macen ko kuma taron jahar ma'aikatan alhazai na wannan jaha za a ci taron ta wato yana kawo sa a dinga kallon Najeriya ba ma iya bin doka ciwon kwakwalwa kala kala ce ya danganta irin wace irin ciwon kwakwalwar ne ya same ta wala Allah kawai confusion ne saboda makila hawan jini da sauransu rudewa ne kawai bayan ta huta za su matsa ko kuma rikicewa delusional disorder ne ta rikici ta rasa ina take kaga sai an bukata sai an sa mata wasu abubuwa a jikinta ko sai an mata allura na musamman a mafi yawanci irin wannan yanayi na tabar kwakwalwa ba na hauka bane a ta zuwa wani lokaci in aka yi allura aka samu hutu aka yi bacci zuwa wani lokaci in ta tashi za ka kuma ta warware gaba
Dr. Sa'idu Ahmad Dumbulwa kenan a hirar shirin muryar Amurka yanzu ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya.
Matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin Kabul kwanaki biyu a jere a wannan makon da nuna rashin jin daɗin su dangane da wani mataki da gwamnatin Taliban ta dauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancin su. Matan sun ce matakin zai tilastawa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci kiran da masu zanga-zangar suka yi wa shugaban Taliban Hibatullah Akhundzada da kina wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin Kandahar bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata umarnin da Akhundzada ya bayar na rufe dukkan masana'antun gyaran gashi na mata cikin wata guda shine na baya-baya a jerin matakan nuna wariya da daularsa ta Islama ta bada abinda ya sa majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka ba Afghanistan laƙabin gwamnati mai nuna wariyar jinsi Aji Alhamis kasar Siriya ta faɗi cewa za ta ba majalisar ɗinkin duniya damar yin amfani da wani mashigi akan iyakar kasar da Turkiya don kai agaji ga miliyoyin 'yan Siriya da ke zama a yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnatin. Gwamnatin Jamhuriyar Larabawa ta Siriya ta ɗauki matakin ba majalisar ɗinkin duniya da hukumominta na musamman izinin yin amfani da mashigin Bab al-Hawa don kai kayan agajin jin kai ga farar hular da ke bukata a arewa maso yammacin Siriya, tare da cikakken haɗin kai da haɗin gwiwar gwamnatin Siriya tsawon watanni 6 daga ranar 13 ga watan Yuli na shekarar nan ta 2023. Abinda jakada Bassam al-Sabah ya fadawa manema labarai kenan a zauren majalisar ɗinkin duniya. An dai ta takaddama akan yin amfani da mashigin Bab al-Hawa daga Turkiya zuwa arewa maso yammacin Siriya. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta so duk wani agajin jin kai da za a kai ya bi ta birnin Damascus, ya kuma ratsa ta fagagen daga a yankunan da ake rikici a cikin Siriya. A ranar Talata, Rasha da ke hulɗa da Siriya ta yi amfani da damarta a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wajen hana ƙudurin tsawaita wa'adin wani mataki da aka ɗauka a baya da wata 9 na ba ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya damar bi ta hanyar Bab al-Hawa su kai kayan agaji.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Bayan wani rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a kwanakin baya a game da wasu ƙasashen Afirka da za su iya fuskantar matsalar yunwa sakamakon rashin wadataccen abinci, wanda galibi matsalar 'yan bindiga da rikice-rikice ne yake sanadiyar wannan matsalar. Yankin Najeriya arewa maso yammacin Najeriya ya kasance cikin waɗannan ƙasashe. Dalili kenan da ya sa sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yunkura domin kare al'ummomin yankin daga faɗawa cikin wannan hatsari na yunwa. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton hasashen samun ƙarancin abinci a Najeriya, musamman ma yankin arewa maso gabar, inda wasu dazuka 'yan ta'adda ke yi wa manoma barazana. Ba mamaki shi ya sa shugaba Tinubu alwashin magance kalubalen da ya haɗa da ambaliyar ruwa. Abdulaziz Abdulaziz mai taimaka shugaba Tinubu ne kan labaru.
Tsari da gwamnati za ta fitar da shi nan ba da daɗewa ba domin raba manoma kayayyakin aikin noma, musamman iri da kuma taki, a ƙarfafa mutane su yi noma. An tsorara matakan tsaro a wuraren da ake da matsalar tsaro, ya zama da cewa ba a samu wasu ɓata gari da suka hana manoma zuwa gonakinsu ba. Ana ƙoƙarin a ƙara faɗaɗa ma ƙasar noma, ya zama da cewa an ƙara samun yalwar ƙasar da za a iya nomawa domin samun abinci da za a ci, har ma kuma a samu kayayyakin noma da za a iya fitarwa a kasashen waje. Shi shugaban kasa dai ya sake fito da wani tsari zai taimaka wajen kariyo da farashin kayan abinci, ko da an samu ambaliyar ruwa a wani abu makamancin haka da zai shafi harkar noma, to ba za a samu matsala ta yunwa ko kuma karancin abinci a kasa baki ɗaya ba.
A nan manomi Isa Tafi da mafin da ya ce sai fa an ɗau matakan zahiri fiye da samar da iri ko taki.
Tallafi kawai a zo a ce an kawo taki, an kawo iri, ba zai iya sa manomi ya yi noma ba, don bai da komai a hannunsa. Sai an fito an cire itatuwa, an shuka, an sa magani, za a iya yin borehole saboda a yi noman damina da rani a lokaci ɗaya. Aƙalla kowane lokal gamman a samu a hekta 200 zuwa 300, a sa mutane 40-50. Wanda za a ɗauki 2/3 da kayan, a ba su 1/3 da kayan, a hana yunwa.
A nasa hangen ɗan majalisar wakilai ta tara Shehu Koko ya ce indai za a raba takin kyauta kamar yadda aka yi a jihar Kebbi, to za a ƙarfafa gwiwar ƙananan manoma.
Idan gwamnati ta saya taki, tana ɗan rage kuɗi ne ta bayar wa manoma kuma su saya. Amma wannan shekarar gwamna ya saya har na naira 2,300,000,000, kuma yake a bayar wa al'umma kyauta manoma su yi amfani da shi su sa gona saboda a samu sauƙi. Wannan ma yana daga cikin sauƙaƙa manoma akan abubuwan da suke faruwa na tsadar rayuwa. to ina son kuma amfana da dama gaunonin mu na arewa musamman arewa maso yamma Kebbi Sokoto Zamfara Jigawa da Kaduna da Katsina su koyi da wannan abin da gwamnatin jihar Kebbi yayi da Sanatu Idris Kauran Gondo
Najeriya mai kimanin mutum miliyan 200 na da akasarin jama'a da ke rayuwa a ƙasa da ma'aunin talauci na Majalisar Dinkin Duniya da samun ƙasa da dala 1 a wuni wato wajajen naira 750 a yanzu inda janye tallafin fetur ya ƙara zafa bakuncin amma duk da haka nasarar barin amfani da tsoffin kuɗi ta sanya zuciyar jama'a Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Alhikaya shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga a shakata da wannan faifan
Dore kai wa kanka ta ladi dan uwa kullum dole na nan karshe aha ya ka gaje duhu kallon gawanka amma kar ka hanya ake na wani duniya ha sai labari na ga yanke gobe nina lura duniya labari sai abu cikin ta malabari ne ina za mu je ne ina za ki ina za ka Zanji fana lura wata ran kasa zai dawo sanne sanne bada hana aje sai a ce an shafama an shafama me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka kashe wani dan kai kudi shako fara guda to mulki safada dama ai safo ko ai safi ai shirka dan buza ta ta duniya in ka same ta ina zaka shallu ba ta muka bazanina ya ya mulkin ya jinki kallu da dace madan fama yayi mulkin ya shuti idan daukaka haka ke nema ne wai ina ma jalje san yayi sunan ya shuti ya wuce sai labari malabari ne ina za mu je Dinne sanji fana lura wata ran kasa zai dawo sanne sanne bada hana aje sai a ce an shafama an shafama me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka kashe wani dan kai kudi shako fara guda to mulki safa da dama ai safo ko ai safi ai shirka dan buza ta ta duniya in ka same ta ina zaka shallu ba ta muka bazanina yayi mulkin ya shuti kallu da dace mazan fama yayi mulkin ya shuti idan daukaka haka ke nema ne wai ina ma jalje san yayi sunan ya shuti ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni el zagan kai sarauta ta ara me kake da mun kanka ko burun ka ta atanci wai ina in tilani ya ya kin ya shude kake yau har sashin sa
Wannan haka yake Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:20 ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Matsanancin zafi da ake fama da shi a faɗin duniya shi ya dau hankalin ƙwararru da ma'al'umma a faɗin duniya. Kuma a yau, Dr. Murtala Uba Muhammad na sashin kimiyyar ƙasa na Jami'ar Bayero a kanin Najeriya ya yi mana fashin baki a kan El Nino, wani al'amari da ake alaƙanta shi da yanayin matsanancin zafi musamman irin wanda ake fama da shi a ɗan kwanakin nan.
El Nino abu ne da yake da alaka da yanayi, yana da alaka da kadawar iska. Akwai iska da ake cewa air mass, wacce take iska ce mai karfi da take kadawa. To iskan nan takan bi ta saman teku, duk lokacin da ta zo ta saman teku sai zamana ta kada ruwan teku din nan, igiyoyin teku sai motsa. To galibi saman teku shi yake da dumi sama da kasanta, musamman a tekun Pacific. Akwai abin da yake faruwa da ake cewa ensu, wato shi ne El Nino Sea Oscillation, wanda yake wannan abu ne na yanayi da iska ko kace air mass take kadawa zuwa yamma. Lokacin da ta kada zuwa yamma, ruwa da yake mai dumi sai ya yi yamma. Da haka abin da zai taso a saman teku shi ne abin da yake mai canyi sanyi. Idan ya zama da wannan iska da take kadawa, ta kada amma bata kai ga tunkudin ruwan duka zuwa yamma ba, sai zama an samu break, an samu karyewa. To wannan shi ya sanya shi wannan ruwa mai dumi mai kwan ya kada zuwa yamma, sai ya kado zuwa gabas. To idan ya kado zuwa gabas, inda yake gabashin tekun na Pacific, sai zamana sun samu dumi, an samu dumi. To wannan shi ake cewa El Nino. Shi yasa shi ne La Nina. To shi El Nino ha akan same shi a wasu lokuta kuma a samu La Nina. To a wannan shekara ta 2023 abin da ya faru shi ne, ko yake faruwa shi ne yanayin El Nino. El Nino kuma zafi yakan janyo, yana sa yanayin zafi ya karu. Don haka ba abin mamaki ba ne a waɗannan wurare da ma wasu wurare na duniya duk aka samu wannan yanayi na zafi mai tsanani, wanda shi ne yanayin da muke ciki a yanzu. Kuma shi ya ta'azzara zafi, duk da shi El Nino da La Nina dama abubuwa ne da suke a cikin yanayi a tun usulinsa.
Shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anta ya yi bayani ne a game da irin matakan da shugabannin duniya da ƙwararru suke ɗauka shawo matsalolin sauyin yanayi a tarukan COP da aka saba yi kowace shekara.
Wannan al'amari ba ƙaramin al'amari ba ne, kamar koda yaushe abinda ake ta faɗa kenan, dama cewar lokaci zai zo da ake ganin da ɗan adam da kuma tsirrai da suke doron ƙasa da kuma dabbobin da suke cikin ruwa za su iya fuskantar matsaloli irin wa'annan da aka fara gani. A koda yaushe in an tafi wa'annan tarurruka da muke zuwa, da yawa wani lokacin alƙawura ne ake yi, ba a ma zo ga kan cewar yanda za a ci ɗabbaka wa'innan al'amura ba. A yadda ma cewar za a iya ba da wata gudunmawa ta yadda za a tunkari wa'innan abu, kamar da ake cewa ana so shi ma'aunin Celsius ɗin ya sauka ƙasa da yanda yake. Ba za a cimma wa'annan al'amura ba kamar yadda ake so, har sai an rinka cika alƙawura ɗin da ake gani. Misali cewar kuɗaɗen da su manya-manyan ƙasashen duniya da suke alƙawura, kamar lokacin da aka je COP26 a birnin Glasgow, alƙawarin ma da aka ɗauka cewar za a samar da kuɗin shi ya ɗauki hankalin kowa. Shin ma ƙasashe tun wancan taron da ake yi COP15 shi ne daman ya fara ɗaura ɗamarar cewar ya za a yi ma a san cewar, ko kuma an san cewar an yadda kuma cewar akwai matsaloli da za su fuskanci duniyar baki ɗinta. amma bayan an zo Glasgow aka yadda ma cewa a samar da wayannan kudin da za a fara maganar yadda za a tallafa wa kasashe da za su fuskanci wayannan matsalolin aka dauke shi aka yi tafi domin cewa an yadda da matsalar har Amurka suka dawo kan turba sakamakon fita da suka yi daga wannan alƙawura Saudi Arabia ita ma ta zo da tsarirrikan ta wanda za a samu na rage gurbatar muhalli din a rage dumamar duniya so har muka zo aka dawo Shamal Sheikh a birnin Cairo nan ma babban abin da ma aka samu ci gaba shine an yadda cewa wayannan matsalolin da aka fuskanta misali ranar 4 ga wata din nan cewa fa sun zo kuma ba inshora gare su ba musamman bare da aka yi samun matsalar ambaliyar ruwa an yi asara sosai wannan asara ta jawo cewar da muka je Shamal Sheikh yana daga cikin alƙawuran da suka dauka manya-manyan kasashen an samar da kudin an yadda da cewar za a biya loss and damage
Allah sa bangaren kuma Professor Adamu Idris Tanko ya shaida mini irin kalubalen da za a iya fuskanta nan gaba da makamashin sola wanda masana suke ba da shawarar fa irin fa'idar da ke tattare da shi wajen kaucewa matsalolin sauyin yanayi.
Shi ma yana zuwa da nasa abubuwan misali batira da wannan panel-panel na solar wanda ana ganin cewa nan gaba za su zama su ma sun kawo wani abin kyama domin za a rasa inda za a zuba su. Eh wannan gaskiya ne hakan zai faru shi harkar makamashi tun daga lokacin da aka fara fahimtar amfani da makamashi na daban gaskiya a kodayaushe yana kowanne yana zuwa da irin nasa nau'i shi yasa ake tar gindimu da irin masu tono shi fetur ma a yanzu. Suma suna da nasu nau'in matsaloli za su samar da cikin al'umma da kuma ma yanayin rayuwa na muhalli.
Mai sauraro anan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a kasance da mu a cikin shirin yanayi da muhalli na makon zuwa idan Allah mai kowa mai komai raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla yanzu kafin mu sallama da ku ga Maryam ta saki dawowa da labarai amma a takaice An sauke wani janar dan Rasha dake kula da dakarun dake fafatawa a kudancin Ukraine daga mukamin sa bayan da ya bayyana matsalolin da dakarun sa ke fuskanta wani mataki dake nuna barakar da aka samu a rundunar sojan kasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi Major General Ivan Popov, commander rundunar ta 58 a yankin Zaporizhia, wanda ke da muhimmanci ga Ukraine ke kokarin kwatowa, ya fada a wani sakon sauti da aka tura wa dakaransa a daren Laraba cewa an sauke shi daga mukamin sa bayan wata ganawa da yayi da manyan hafsoshin sojan kasar, wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amana ga sojojin Russia dake Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia a jiya Alhamis. Tattaunawar da Amurka ta ce na zaman wani bangare na kokarin daidaita dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron kungiyar ASEAN ta kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asia da ake yi a birnin Jakarta. Burinsa shine a bude kofar kyautata hulɗa don fayyace maradan Amurka akan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage hadarin rashin fahimta da yin kuskure a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller. Matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin Kabul kwanaki biyu a jira a wannan makon. Da nuna rashin jin dadin su dangane da wani mataki da gwamnatin Taliban ta dauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancin su matan sun ce matakin zai tilastawa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci kiran da masu zanga zangar suka yi ga shugaban Taliban Hibatullah Akhundzada kenan wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin Kandahar bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata
Kyautan masu sauraro da wannan ne muka kawo shirinmu na karshe a wato wannan ne muka kawo shirin na karshe a yau zuwa can an jima da la'asar da yardar Allah za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai producer mu Solomon Abu sai kuma engineer mu Thompson ma ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya na salama.